سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يذلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي بتارن البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكينا نغدن قيا اسكين وانا نغريم البركة نكنو وانا نمتشي نلي تنين درن تلاتة يو أشرن دهدو غواتن ذو القعدة هجر منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديا دقلي هدو دا أربعين دبيو وانا كما يكي دي دي دا بير غواتن بكوين shekarar miladiya ta 2021 a wannan majalisi na mako mako wanda muke darasi a cikin littafin nan mai suna al-furqan bain al-haqq wal-butlan wallafar babban malamin nan shehu musulunci abul abbas ahmad ibn abd al-halim ibn abd al-salam ibn taymiyyah al-harrani ad-dimashqi rahimahullah ta'ala amin wannan shine darasinmu na uku ne ko na hudu na hudu tare da wannan littafi na al-furqan bain al-haqq wal-butlan wannan littafi na al-furqan sunansa wanda yafi zama daidai shine al-furqan bain al-haqq wal-butlan wannan shine sunansa da ɗaya daga cikin manyan almajiran Ibn Taymiyyah kuma sakatarinsa wanda yake rubuta littattafansa wanda ake kira da Ibn Rushayyiq Muhammad Ibn Abdullah Ibn Rushayyiq al-Maghribi wanda ya rasu hijira tana 749 wannan Ibn Rushayyiq shine wanda yake rubuta littattafan Ibn Taymiyyah da fatawoyinsa da sakonninsa yana da wani littafi da yake da ya samu suna Asma'u Mu'allafat Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah to a cikin wannan littafi kamar yadda yake cikin Jami'ul Al-Jami' li Sirati Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah shafi na 311 a cikin ya ambaci wannan suna cewa shine sunan littafin ya ambace shi da wannan suna na al-Furqan bain al-haqq wal-butlan Ibn Rushayyiq cikin almajiran Ibn Taymiyyah babu wanda ya kai shi sanin rubutun Ibn Taymiyyah da warware dukkan wani kulli na rubutunsa Ibn Taymiyyah yana da saurin rubutu a zama daya zai rubuta littafi tsakanin Azhar da Al-Asr a zama daya rubuta Fatwa Al-Hamawiyya a zama daya rubuta Al-Wasitiyya saboda haka yana da saurin rubutu game da Ibn al-Qayyim ya faɗa a dare ɗaya zai rubuta abinda suke sati suna kufa su yi sati guda su yi mako guda suna kufarsa to saboda haka saboda saurin rubutunsa ya zanto ba kowa ne yake iya gane rubutunsa ba to shi Ibn Rushayyiq kusan duk cikin almajiran Ibn Taymiyyah ba wanda ya kai shi gane rubutun Ibn Taymiyyah kusan haka manyan almajiran Ibn Taymiyyah suka ba da shaida kamar Ibn Kathir a cikin al-Bidayah wa an-Nihayah yana cewa kana afsara bi khatt ash-shaykh minhu yafi Ibn Taymiyyah sanin rubutunsa wato shi yafi ma Ibn Taymiyyah gane rubutunsa idza azaba shay'un minhu ala ash-shaykh istakhrajahu Abu Abdullah hadha yayin da Ibn Taymiyyah ya rubutu aka kwana biyu ya dau abin da ya rubuta ya kasa gane wani abu wata sadar ta kasa karantuwa shi yake kirawo ya karanta masa wannan ibnu kathir ne yake faɗa wannan a cikin al-bidayah wan nihayah mujallad na 14 shafi na 264 haka na ibnu abdul hadi a cikin al-uqud ad-durriyah yake cewa kana min akhassi ashabi shaykhina wa aktharihim kitabatan li kalamihi wa hirsan ala jam'ihi yana ɗaya daga cikin almajiramma lamum yana nufi ibnu taymiya almajiran sa na kurkusa sannan kuma yana daga cikin wanda suka fi kowa rubuta maganganun ibnu taymiya da kuma tattara su wuri guda to kaga wannan idan ya faɗi sunan littafi to magana sa tana kan gaba saboda shi yafi kowa sanin ibnu taymiya a ta fuskar rubuce-rubuce to sannan kuma aka samu ibnu rajab azail tabaqat al-hanabila mujalladi na 4 shafi 224 shima abinda ya fada kenan cewa sunan wannan littafi al-furqan bain al-haqq wal-butlan haka nan babban malamin tarihi marbucin tarihin malaman hanabila abdurrahman al-ulaymi yana da wannan littafi al-manhaj al-ahmad fi tarajumi ashab al-imam ahmad al-manhaj al-ahmad fi tarajumi ashab al-imam ahmad a mujalladinsa na 5 shafi na 37 ya faɗi wannan littafin da yake gabanmu da suna al-furqan bain al-haqq wal-butlan haka nan abdurrashid al-kashmiri shi ma sunan da ya bashi ya faɗa kenan abdurrashid al-kashmiri yana da wannan littafi nuzulu man ittaqa fi kashfi ahwalil muntaqa nuzulu man ittaqa fi kashfi ahwalil muntaqa haka nan Ismail Basha a cikin littafin Sahadiyatul Arifin mujalladin 1 shafi na 106 sai dai shi ya kirawo shi da al-farqu bain al-haqq wal-batil watakila wajen kuskuren rubutu aka samu nakon al-furqan bain al-haqq wal-butlan sai ji al-farqu bain al-haqq wal-batil to ina aka samu sunan da yake gabanku al-furqan bain al-haqq wal-batil maimakon bain al-haqq wal-butlan wanda ya kawo shi da wannan suna kuma aka yi ta kwafa daga wajensa shine Abu Abdullah Muhammad ibn Ja'far al-Kittani Abu Abdullah Muhammad ibn Ja'far al-Kittani a cikin littafinsa Nazmul Mutanathir min al-Hadith al-Mutawatir Nazmul Mutanathir min al-Hadith al-Mutawatir a shafi na 19 ya kawo sunan littafin sai ya ce al-furqan bain al-haqq wal-batil to kuma daga nan waɗanda duk suka buga littafin sai suka yi ta ɗaukar sunan daga wajensa amma da sun koma can tushe almajiran ibn taymiya za su ga al-furqan bain al-haqq wal-butlan sannan kuma ya fi kusa da saji'i ya fi tafiya da saji'i saji'i game da za ka ga wancan da muka karanta al-furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كنغا الفرقان تقالي دنون هكذا نقرشن سونا يقالي دنون كنا شيكي كرا سجعي ده كلمة الرابنة ده لاربشي السجع أصلا كلمة السجع تنا نفن كوكا تتبرا كوكا تتبرو إلي دهني باكا يبنو تتبر جلنكا لتمكو چنكا سنا كوكا عبد الرحمن ابن قاسم وانده تتر لتافن فتاوى ya kawo shi wannan littafi ya sa shi a cikin littafin safatawa mujalladi na 13 shafi na 5 abinda ya gaba ya sa shi a kismu tafsir tsammanin sa watakila ya karanta farko-farkon littafin ya ga ana magana akan al-furqan da ma'ana al-furqan da tafsirin malamai akan al-furqan sai ya dauki sai ya zata cewa ko magana ake akan abinda ya shafi tafsiri sai ya sa shi a kismun tafsiri amma kamar yadda za mu gani littafi ne da yake da alaka da tauhidi yake da alaka da tauhidi wannan littafi yana da bambanci da littafin da muka karanta al-furqan bain awliya'ir rahman wa awliya'ir shaitan littafin al-furqan bain awliya'ir rahman wa awliya'ir shaitan yana da irin cikin littafin sa na baya-baya na abin nan wanda wannan ya fi shi dade wannan ya fi shi abin nan sabunta ko ce shine na karshe-karshe shi al-furqan bain al-haqq wal bain al-awliya' ar-rahman wa awliya' ash-shaytan tunda mun karanta shi kun san me a ciki za ku ga cewa magana ne akan bayanin waliyan Allah subhanahu wataala da kuma waliyan wasu musamman sufaye da suke kakaba walici ga dukkan wani wanda suka yi sha'awa ko ya birge su to saboda kun ga magana yake tsakanin shi da sufaye to da alamu ya wallafa wannan littafi na al-furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فكان شكرة ريبا كوي لغوما ريبا كوي لشاد دي دي وانا دان سوكو كين يا ربو تلتافي وانا لوك چيني تلكي چي دسو دي دي وانا لوك چيني تلكي چي دسو أما شي وانا لتافي وسان شي لتافي ندي ربو تاشي أكارشال راي وسا كمين زاما غاني أفركن جملو لدى أكبوت لتافي دسو zamu ga sun ce an ya rubuta shi a lokacin da yake qal'a zaman sa a kurkuku na ƙarshe to kaga zaman sa a kurkuku na ƙarshe kusan shine tsakanin shekara ta 727 zuwa 728 wato ƙarshen ra zuwa wafatin sa to a wannan lokacin ya rubuta wannan littafi a kuma wannan lokacin ya rubuta littafi sa al-radd ala al-ikhna'i kamar yadda muka ambata a karatun mu da ya gabata sannan ta fuskar masadir wata fuskar mawdu'i shi wannan chi littafin al-furqan bain awliya'ir rahman wa awliya'ir shaytan yana magana ne akan tsakanin ibnu taymiya da kuma wasu al'amura na sufayi a ciki yayi magana akan waliyya yayi magana akan su kashfu da zauku da waye da ma'arifa da waye duk yayi magana akan wannan ana tunawa da karama duk yayi magana akan wannan to amma shi wannan da zamu karanta wato kusan firat da dama ya musu raddi yayi wa abin nan shi'a yayi wa qadariyya yayi wa jahmiyya yayi wa waye kusan firat da dama sun shigo cikin wannan littafin nashi har khawariji saboda haka bai takaita ga wata firqa guda ɗaya ba kamar yadda littafin wancan ya takaita akan firqar sufiya shi wannan ya hado da sauran kungiyoyi waɗanda suke danganta kansu da islama sannan a cikin wannan littafi ya ainihin ambaci wasu ka'idoji muhimmai kwarai da gaske ka'idoji masu muhimmanci wanda zamu yi ta cin karo da su muna karatu kuma zamu tsaya mu bayanin su daki daki kamar yanda shi kansa Sheikhul Islam din Ibn Taymiyyah a wasu gurare ya bayanin su kamar farko zamu ga yana maganar a'zamun nasi furqanan bain al-haqqi wal-batil a'zamuhum ittiba'an lil-kitabi was-sunnah waɗanda suka fi kowa iya bambance tsakanin gaskiya da ƙarya su ne waɗanda suka fi kowa bin kitabu wa sunna wanda ya fi kowa gane kitabu wa sunna da bibiyar kitabu wa sunna shi zai fi kowa gane ƙarya da gaskiya wannan ka'ida ce wanda ya fi kowa shiga ruɗu da rikici da kasa gane gaskiya duk wani abu in ya zo ya fisge shi shi ne wanda ya yi nisa da alƙur'ani da sunna wanda gaba ɗaya tunaninsa da rayuwarsa ta nesa da alƙur'ani da sunna to shi ne dukkan wani bata in ya zo sai ya sallama masa wanda kuma haka za ku gan shi a waƙi wanda duk yake da alaƙa da alƙur'ani da sunna za ku samu shi na sabati yana tsaya ya jajirce a kan abin da yake daidai amma wanda yake kawai ga shi nan wani ɗan tashe-tashe ne to duk sanda wata guguwa ta taso mai ƙarfi sai ta tafi da shi can ma in ta jefar da shi wata guguwa ta taso sai ta kaɗa shi wani guri sai ka ji an ce da shi ɗan kaza ne ya dawo ya zama ɗan kaza yanzu ɗan kaza ne kaji shi yana ta caccaza to wannan ka'ida zai zo yi magana a kanta a cikin littafin sannan daga cikin abin da ka'ida ne kawo akwai ka'idar cewa Allah subhanahu wataala duk wasu abubuwa mabambanta Allah ya raba su duk wasu abubuwa masu kama da juna Allah ya haɗa su wannan ka'ida ce Allah subhanahu wataala jama'a bainal farraqa bainal al-umur al-mukhtalifa وجمع بين الامور المتماثله duk abubuwan da suke daban-daban ne to ba ka samu cewa a cikin shari'ar Allah an hada su zama abu daya haka nan duk abubuwan da suke kuma iri daya ne ba za ka zama shari'a ta zo ta rarraba su ba wannan ka'ida ce muhimmiya ga waɗanda suke da wato nazarin shari'a ta addini su fahimci cewa duk abu masu kama da juna masu kama da juna to za ka samu hukuncin su daya ne duk abubuwan da suke mabambanta juna to za ka samu kowanne da hukuncinsa to ya yi magana a kan wannan ka'idar haka nan ya kawo magana cewa mutum ya san maganganun magabata as-salaf wato sahabbai da tabi'ai da atba'ut tabi'in khairul qurun sanin maganganun magabata ya fi alkhairi kuma ya fi amfani ga musulmi sama da sanin maganganun 'yan baya saboda haka mutumin da ya assasa karatun shi a kan al-Qur'ani da sunna bisa fahimtar sahabbai da tabi'ai da atba'ut tabi'in ba zai zama daidai da wanda ya assasa fahimtar sa akan wasu da suka zo daga baya-baya ba saboda yayi magana akan wannan shi yasa zaka ga ko menene Ibn Taymiyyah sai ya kutsa ya kawo maka bayan ya aka ayoyin alqur'ani da hadisi maganganun sahabbai zai kawo kuma maganganun tabi'ai zai taka maka athar to sannan akan haka ne zai gina maka duk fahimtar da zai gina maka ita ba zai rika cewa kawai malami na yace kaza mu a dariqan mu kaza mu a mazhaban mu kaza a'a zai dauko maka abin ne daga tushe ta inda zai dire ka zai dire da kai zuwa kan abin da yake daidai da na wadancan to shi yake nuna cewa ma'rifatu aqwalis salaf wa mutaba'atuha khairun wa anfa'u min ma'rifati aqwali almutaakhirin sannan daga cikin fa'idojin da suke cikin wannan littafi yana magana cewa da dama daga cikin ka'idojin da wasu suka zo da su a baya suka mai da su ka'ida ce a musulunci kai ka dauka sai ka zaci ayar alqur'ani ce ta sauka da abin ko hadisi ne sauka ya zo da abin ce to yawancin su zaka samu ka'idoji ne kirkirarru waɗanda aka tsire su bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da tushe daga alqur'ani ko sunna ko maganganun magabata ce kathirun min usul almutaakhirin muhdathatun wa mubtada'a sannan daga cikin irin ka'idojin da ya kawo a cikin wannan littafi akwai inda ya magana cewa babu wata mas'ala daga cikin mas'alolin addini face magabata sun yi magana akan ta indai ta shafi addini sai dai in ta shafi rayuwar duniya ne ba za ka samu su yi magana akan kyamarar nan ba ko sai magana akan waya ko sai magana akan wannan ba amma in dai a addini ne za ka kusanci Allah da shi to akwai maganganun magabata akai zan abinda za a zo da shi a ce a addini ne ku bautawa Allah da shi aka laluba ba a samu aya ba ba a samu hadisi ba ba a samu maganar sahabi ba tabi'ai waye duk ba san su ba to wannan ba addini ba ne to wannan ita ma ya tattauna wannan magana cewa mas'alatu min la yujadu mas'alatu min masailid din illa wa qad takallama fiha salaf babu wata mas'ala daga mas'alolin addini ka rike wannan kaidan idan ka zo ka kawo mota jirgi da waye ka ce to sun yi magana akan jirgi ka sa akwai ana magana da bid'a su ce to wato kuna hawa jirgi kuna kaza ana magana akan addini fi amrina haza da annabi ke ce saboda a cikin addini ake yana magana bid'a to bid'a ta addini am lahum shuraka shara'u lahum min addini saboda ka abin da ya shafi rayuwa wannan wani abu ne da ba shi da iyaka wa sakhkhara lakum ma fi samawati wa fi al-ardi jami'an min duka abin da ke sama da ƙasa Allah ya hore muku shi ku je ku amfana ku yi bincike ku yi nazari ku yi gwaje-gwaje ku gano abin da zai amfane ku amfana da su wannan abu dai abin yake kuma kamar yadda yake wa yakhluqu ma la ta'lam wannan ayar wa yakhluqu ma la ta'lam ba a gare su su can ba har mu shekarun baya can da ka san wani wasa ka san wani twitter to kaga duk wai khuluqu to nan gaba ka san ko me zai ta yi nan gaba kaga duk abubuwa sun canza an ce irin masallacin nan din nade shi ake an tashi kawai nade shi ake yasu su ma nura a tattara shi a sa shi a cikin wani kuttu a rufe ko ba an zo a buda ku ba a shigo a zauna ka san nan baka sani ba taƙila nan gaba motar ka aljihu za ka rikawa da ita ka fito ka wani janna wani abu ta buɗe ka shiga ka to ba mu sani ba saboda ka wai khuluqu ma la ta'lamu ne nan to wannan a harkar rayuwa amma matsala ta addini wannan an gama maganar ta sannan daga cikin ka'idojin da Ibn Taymiyyah ya kawo a cikin wannan littafi akwai maganar cewa babu wani ɗaya daga cikin magabata la yujadu fi kalami salaf لا يوجد في كلام احد من السلف انه عارض القران برايه فذاك تبسم وني daga cikin malamai magabata malamai magabata na kware ya kawo wani ra'ayi da yake shiyanta alqurani ba a ce ga wani abu alqurani ne shi kuma yace ga nashi tana yiwa ya kawo ra'ayinsa daga baya aka masa ai wannan ra'ayin ya saba alqurani ya sauka ko kuma ya zanto bai sani ba har ya mutu amma a ce da shi Allah ya ce yace shi kuma ga nashi ra'ayi babu wannan a cikin magabata a yana daga cikin ka'idojin da Ibn Taymiyyah yayi ishara zuwa gare su cikin wannan alqur'ani cewa a cikin wannan littafi alfurqan cewa anna shi'ata akdhabu an-nas ba wanda ya kai mabiya addinin shi a ƙarya ba wanda ya kai su ƙarya kuma ga wanda ya san ko su waye an san haka yana daga cikin ma ginshikan addinin su ƙaryar tace taqiya ka ga mutane abinda ba gaskiya ba sai yana cikin kaidojin da ya fada cewa al-shi'a wal-khawarij da shi'a da khawarij da shi'a da khawarij yajma'uhuma safkud dima wa takfiru ulatul umur abubuwa biya hada su zubar da jini da kuma kafirta shugabannin musulmi zubar da jini da kafirta shugabannin musulmi kusan abin da ya faru a farkon musulunci kenan suka kafirta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka kafirta muawiya suka kafirta sannan kuma daga baya mun ga yadda suka zo aka yi suka yi ta zubar da jini musamman daular shi'a da aka yi daular batiniya da sauransu irin yadda suka zubar da jini da kuma yadda za abin da yake faruwa a Syria da Yemen da sauransu to duk waɗannan da ma wasu za su zo a cikin wannan littafi bi iznillahi ta'ala saboda haka wannan shine littafin al-furqan bain al-haqqi wal butlan bismillah malam a'a akwai wani abu babu anaka a'a yadda yake kala shaykhul islam ahmad ibn taymiya qaddasa allah ruhahu fi ma sannafahu bi qal'ati dimashq akhira akwai wani a cikin naka fi ma sannafahu bi qal'ati dimashq akhira wannan shi yake nuna maka sanda ya rubuta littafin ce fi ma sannafahu bi qal'ati dimashq a cikin abin da ya rubuta lokacin yana tsare a kurkukun ganuwa kurkukun ganuwa na Dimashq akhiran na ƙarshe Ibnu Taymiya ya shiga wannan kurkuku kamar da ku sani shi daga watan sha'ban na shekara ta 726 aka sa shi a wannan kurkuku inda ya zauna har zuwa rasuwarsa ya rasu 20 ga watan Zulqa'ida 20 ga watan Zulqa'ida na shekara ta 728 tace ranar da ya rasu saboda haka ya zauna shekara 2 da wata 3 da kwana 14 shekara 2 da wata 3 da kwana 14 to a daidai wannan zaman da yayi a cikin wannan lokacin yayi rubuce-rubuce da dama ya rubuta fatawoyi ya rubuta rasail akwai risalar da ya rubuta har zuwa mahaifiyarsa na dare har wannan lokacin ya rubuta risala zuwa ga mahaifiyarsa sannan ya rubuta arrad ala al-ikhna'i kusan sa shi kurkukun wannan saboda mas'alatu ziyara aka ce ai ya hana aje a ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yayi magana akan hadisin shaddur rihal cewa la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid hadisi yana cikin sahih al-bukhari da muslim saboda haka yace ba za a ci diki gari ba a ce an tafi wani guri saboda darajarsa da martabarsa da wani abu da ake so a samu na kusanci da Allah a wannan gurin sai gurare hudu kawai su ne masjidi hadha wa masjidi al-haram wa masjidi al-aqsa nabi yace masallacinsa na madina da masallacin makka da kuma masallacin qudus to sai suka ce to tunda yace ba za a niki gari a je wani guri ba to ya ce haramun ne a je a ziyarci annabi aka ce to ya ci mutuncin annabi har ta kai ma wasu suka yi rubuta fatawar a kashe shi ya yi ridda akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake rigima da su kan hadisansa akan a yi masa biyayya akan a dawo kan sunna to shine aka je aka tsare shi akan wannan to daman dai ana ta neman me za a kama shi da shi an bi shi da wannan duk wani abu aka bi sai aga babu to amma duk da haka al-awamun nas jama'ar gari duk sun san me yake faruwa duk da ba kowa da yake da ilimin da amma kasancewa Ibnu Taymiya ilimin sa ya wadu ko ina da yayi littafi ba inda ba ya zuwa duk da ba a buga littafi a wancan lokaci saboda haka zaka ga da yawa zaka ga Ibnu Taymiya yana cewa yayi bayanin wannan akwai wasu lokuta ma in yazo a ce yayi bayanin wannan a ce yana gunwa littafin amma rasa wani yazo an rubuta masa ya karba ya tafiyarsa ba kuma sa ƙara gano daga ina yake ba wasu kuma sun koyi na suna jin tsoro wani kuma saboda kada a karba aqida masa da shi sai boye sai ya hana sai ga da haka abin ya bace to sauraka a wannan dan zaman da yayi shekara biyu ya rubuce rubuce a lokacin to daga cikin abin da ya rubuta a kowane littafi al-furqan bain al-haqq wal butlan wanda karshe aka karbe masa takaddu da alkalami da komai aka ce aka ma hana kowa zuwa wajen sa saboda ilimin sa yana ta fita duk da an rufe shi amma kamar ba a rufe shi ba gurin kullun layi ake yi ana kawo masa fatawa kamar garin ba malami sai shi Allah ya dauka kai shi to malai ce alhamdulillah nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما أولا اتشأك كرا خطبة الحاجة خطبة الحاجة كما تازو تفسكو كيرا من دبنك عن النبي صلى الله عليه وسلم كوي حديث عبد الله بن مسعود أولا إمام أبو داود دا نسائي دا حاكم da tayalisi da ahmad da abu ya'la da malamai da yawa suka fitar da shi hadisin abu ishaq an abi ubayda ibn abdullah ibn mas'ud an abihi an annabi sallallahu alaihi wasallama sai da shi wannan sanadin malamai sun ce akwai intifai a cikin abu ubayda lam yasma min abihi shay'an sai nasa'i da ya kawo shi ke ce abu ubayda lam yasma min abihi shay'an sai da shi wannan hadisi ya zo ta hanyoyi daban-daban ya zo ta hadisai daban-daban cikin hadisan da waɗanda suka rawaito wannan hadisi a khutbatul haja akwai Abu Musa al-Ash'ari akwai Abdullah ibn Abbas akwai Jabir ibn Abdullah hadisin Abdullah ibn Abbas yana cikin Musnad Imam yana cikin Sahih Muslim da Musnad Imam Ahmad da Sunan Ibn Majah akwai hadisin Jabir shi ma yana cikin Sahih Muslim da Musnad da Musnad Imam Ahmad amma mukhtasar bai zo cikakke ba hakanan akwai hadisin Abu Musa al-Ash'ari yana cikin Musnad Abi Ya'la hakanan akwai hadisin Nubayt ibn Sharid yana cikin Sunan al-Kubra na Baihaqi da kuma riwaya mursala ta Ibn Shihab Muhammad ibn Shihab az-Zuhri wanda Abu Dawud da al-Baihaqi suka kawo ta Sheikh Nasiruddin al-Albani yana da risala littafi da ya rubuta sukutum akan wannan khutbatul haja ya sa mata khutbatul haja التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه تو يا تتر دك حنيوين شوانا حديثا دلفز زنسا دا وقت اللي سكر ويتوش أكوير وير عائشة ما رضي الله تعالى عنها سورا كدك يتتراسو يفتر دونا للتافي ودينا ليدا جتكين سنوني دا شيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى يرايا أولنا كرنا وتبود إيه مغنغنو دا خطبة الحاجة وسن أنا أنكسا أبتا ما قبعد تو شيء يلا كشكوا نسكراي وانا أرما وسكا تشكوا مريانا جاء واجبي سي أمبود إيه إيتا ونكوا شيء بيتا أفضل هكذا أما لينا جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان بود إيه مغنغنو سدا وانا كما هر إلايو يكن أمرني دا حكم za mu ga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana cewa game da ita wannan khutbatul haja din a cikin fatawa cikin littafin sa majmu'ul fatawa na 18 juz'i na 285 yana cewa wannan khutbatul haja wato tana daga cikin abinda aka rawaito daga Sheikh Abdul Qadir shine Sheikh Abdul Qadir al-Jilani da kuma Abu al-Hasan al-Shadhili الشيخ عبد القادر الجيلاني وان اكي جنجنا مسا طريق القادرية دا كما ابو الحسن الشاذلي وان اكي جنجنا مسا طريق الشاذلية ابو الحسن الشاذلي سونيش علي ابن عبد الله الشاذلي يا رسول شكرا لشير دامسن دا الشدا ابن تيمية يا ايبا وان اكون وردن سدي شهرا ان اكي تو الحزب الشاذلي ابن تيمية يا مسا ردي كتو كم للتافير متاكن warware wasu abubuwa na bid'a da suke cikin wannan wardin nashi amma wannan baya nuna in sanda wani mutum yayi wata magana take da kyau a faɗa ba yana nufin cewa gaba ɗaya ba mutanen kirki bane da sauransu to yake cewa an rawaito daga waɗannan malamai suna cewa wannan khutbatul haja min jawami'il kalimin nafi' cikin kalmomin maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam masu amfani da suke dunkule a ƙarƙashin su kuma sun kunshi ma'anoni masu yawa sune alhamd da al-istighfar da al-isti'ana ko kuma la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah kalima ce ta isti'ana na neman taimakon Allah subhanahu wata'ala yake cewa saboda me saboda al-abdu baina amrayni bawa tsakanin al'amura biyu yake rayuwa dukkan wani bawa yana rayuwa ne tsakanin al'amura guda biyu al'amari na farko amrun yaf'aluhu Allahu bihi al'amarin da Allah ne zai yi da shi sune ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala yake saukar masa wanda suke buƙatar yayi wa Allah godiya a kansu ni'imomin Allah da yake muku wanda ba su da iyaka ba sa lissafuwa wanda suna buƙatar ku gode wa Allah a kansu da kuma amrun yaf'aluhu huwa da kuma abinda shi dan adam yake yi da kansa akwai abinda Allah yake yi wa maka akwai abinda kai kuma kake yi da kanka abinda Allah yake maka na ni'imomin sa yana buƙatar ka gode masa abinda kai kuma kake yi da kanka ko dai ya zama alkhairi ne ko ya zama sharri ne in ya zama alkhairi ne to yana buƙatar ka nemi taimakon Allah subhanahu wata'ala akan wannan abu kana buƙatar taimakon Allah duk wani abin da kake na alkhairi kana buƙatar Allah ya taimaka maka domin alkhairin ka ya ci gaba kuma ka iya jurewa tsayuwa a kansa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sannan in ya zanto ba alkhairi bane abin da kake yi to wannan yana buƙatar istighfari domin Allah ya yaye maka abin din ya yafe maka wannan kurakurai wannan zanubai to kaga alhamdu inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره وانا كلمة نستهديه باتا لكشن أبن ديزو أرواية باتا لكشن أبن ديزو أرواية سوراك أبن ديزو الحمد لله نحمده ونستعينه بنغا الحمد بنغا الحمد نحمده ونستعينه الاستعانة سنة ونستغفره الاستغفار وانا أبو وغلو الحمد شين يقول يا الله أبن دي الله يكي يمكع كما سقول يا أكي نئمو من دي يكي يمكع to kaga alhamdulillah kenan nahmaduhu sannan abinda kai kake yi da kanka ɗayan biyu ne ko dai alkhairi ne kana neman taimakon Allah akan sa shine wani sa'idu ko kuma abinda yace ba alkhairi bane zunubi ne kana neman gafarar Allah wani sakfiru to ci bawa baya wuce waɗannan abubuwa guda wato waɗannan halaye guda biyu imma amrun yaf'aluhu Allah bihi wa imma amrun yaf'aluhu huwa bi nafsihi in ka zanto abinda Allah yake yi da masa ne sai ya masa godiya a kai in kuma abinda shi yake yi ne to in alkhairi ne sai ya nemi taimakon Allah a kai in kuma zunubi ne sai ya nemi gafarar Allah a kai wannan khutbatul haja ibn taymiya yana cewa mustahabbi ne buɗe magana da ita mustahabbi ne mutum ya buɗe magana da wannan yake cewa wali hadha istuhibbat wa fu'ilat fi mukhatabatin nas bil ilmi umuman wa khususan shi yasa aka so izan mustahabbi ne a rika bude maganganun jawaban da za a yi wa mutane jawabai na musamman na wasu keɓantattu ko jawabai na kowa da kowa wato a gurin darasi ko kuma a irin gurin huduba inda kowa da kowa zai saurara so yana da kyau mustahabbi ne a bude magana da ita ya ce min ta'limul kitabi was sunna lokacin da mutum zai koyar da littafin Allah da sunnar annabi wal fiqhi fi zalika ko zai koyar da fiqhu wanda ya danganci alqur'ani da sunna wa maw'izatin nas ko kuma zai wa mutane wa'azi wannan koyar da alqur'ani da sunna da fiqhu wannan wani abin da ya danganci wasu mutane ke bantattu wa'azi kuma wani abin da ya danganci kowa da kowa wa mujadalatin ko tattaunawa da musanyar magana tsakaninsa da mutane in za a yi to a fara da ya ce mustahabbi ne farawa da wannan khutba ya ce an yuftataha bi hadhihi alkhutbati alshar'iyyati an-nabawiyya sai ya fara da wannan khutba ta shari'a wacce annabi ya koyar wa kana alladhi alayhi shuyukh zamanina yace to amma abinda nazo na samu malamai a zamanin mu suna yi adnaknahum muka same su wa akhazna anhum muka yi karatu a wajen su yaftatihuna majlis at-tafsir in sun zo tafsiri suka bude majalisin tafsiri ko majalisin fiqhu a fil jawami wal madaris a masallatan juma'a ko kuma a makarantu wa ghairiha bi khutbatin ukhra muka ji suna kawo wata hudba wato mabudi daban ba wannan ba ya kawo misalin wasu da suke fada in sun zo bude karatu yace kama ra'aitu qauman yakhutubuna li nikahi bi ghairi khutbati al-mashru'a yace haka nan naga wasu mutane aka zo daurin aure lokacin su bude da wannan khutbar da shari'a ta zo da ita sai su bude da wata hudu ba daban ba wannan ba wanda mu ma anan yawanci in ba wurin sunna ba ba da wannan ake yi ba kuma ana akasa abu ita asalin khutba ta aure asalin khutba ta aure shi wanda zai bada aure wanda zai ce na aura ma wani yata ko abin walicci na shi ne zai bude magana sa da ita in an bashi ya ce to innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu har sai ya kai gashi sannan sai ce na daura ma wani yata ko abin walicci na kaza 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 wannan shi ne asali to amma tunda mutane in ka ce kowa zai wannan wani ba zai zo ba sai ta tura kai je ka a na baka wani karshe walicin sai da kan hannun malamai ko dalibai ilimi sai ga kowa zai sai ci kai dawo to shine sai aka karba malaman sai suka karba to wasu da sun ci abin ba su kuma sai su bari sai an gama dauran auren ihu bayan hari sai an gama dauran auren yayi siga sai ci to innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu bihi min shururi anfusina ita budewa ake da ita da abin da aka ce budewa ba rifewa ba amma kai rifewa kai kuma abin da yayi wahabin da yake kawo wannan zatan wasu cewa wannan bayanan da liman zai yi daga baya shine dauran auren sai an gama siga fa aure ya dauri tamau sai a juyo a ce malam sai a daura aure wanda inda za a tashi a haka shikenan fa ya dauru fa ba fa zai kwanto ba sai in angon ne ya kwance shi amma sai ake zaton wannan laramcin da liman zai yi shine daurin auren shi kuma har ka je dan saboda daurewa ƙarya gindi sai duka an ka tuka iyaha da wato ka iyaha shi ba waliyin ta ba ko to wancan da aka yi na farko wannan yace muna neman auren ƴan ku wance muna nema ma wannan auren ƴar ku wance shi kuma yace na aura ma wani abin walicci na wance mai sunansa shi wannan ba shi ne dauran auren ba shi ne siga idan aka samu wannan aure ya dauri shi kenan to shi kuma da zai zo ce maka an ka tuka shi abi ba saboda ita shi lafazin hudba din shi mai ba da auren shi yake faɗa asali ko su masu rubutawa a littafai a wajensu shi mai daura aure ma'ana waliyi da zai ba da aure shi ne biyadihi uqdatun nikah wanda kulligiyar auren take hannunsa to shi zai faɗa wasu daga cikin malaman suka ce wannan bangaren su faɗa shi ma mai nema in ya tashi nema ya faɗa shi ma mai abin nan domin hatta wajen sigar mukan ɗan kawar da kai saboda ita siga ko dai ya zanto a fara da ijab ko ya zamanto a fara da kabul kowanne na iya farawa yayin da ka ce muna neman auren wance shi kuma ya ce mun aura masa shi kenan an gama tunda dama ya nema so ba sai an dawo kuma an ce karɓa masa ba to amma wani aka tashi ba faɗi wannan ba sai zuciyarsa ta kaikai sai ya ga kamar ba a cika ka'idar auren nan ba to shi yasa mukan hakura mu ce kai ce tunda dai da ce ka karɓa masa to idan in baka ma faɗa ya ce ba wani yana can daga baya zai tingaga masa kace ka karba saboda ka a tashi ba a gama siga ba yanzu kana akwai wannan akwai siga ta ciniki yanzu ka zo kaga kayan wani kana so kace nawa ne wannan yace ma kaza ne ka bashi kuɗi shikenan ba sai kace na saya ba ko yace na sayar maka da wannan sai ka ɗau kuɗi ka ba shi kenan ko na sayi wannan kaza sai ka ce na sayar shi kenan ba sai ya dawo kuma cewa na saya ba in ɗaya ya nuna buƙata ɗaya ya nuna ya bayar shi kenan wannan ita ce siga to aka yi wannan an ɗaura aure saboda haka abinda duk za a yi wannan shi kwambenci ne duk wannan cuku ne ana so a yi addu'a ayi duk wannan wani abu ne ba laifi an yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wa ma'aurata addu'a son ka ba laifi a yi musu addu'a amma wannan ba shi ne cikar auren ba in ba a yi wannan ba a ɗaura aure ba sai ga an yi siga an gama komai da an fara addu'a sai ka ji maroƙi na ana ɗaura aure neman ya fara ɗaura aure ai shiru ya fara ɗaura aure to shine yake cewa kamar yanda naga wasu suna bude daurin auren su da wata hudubar ba wanda ba wannan ba yace wa kullu lahu wa kullu qaumin lahum naw'un ghayru naw'il akharin kowa yana da tashi iya abinda mabudin hudubar ba ta dan uwansa ba fa inna hadith ibn abbas lam yakhussan nikah wa inna ma hiya khutbatun li kulli haja hadisi ibn mas'ud da yazo bai ware da aure ba sai yayi abin nan fil nikahi wa ghayrihi khutbatul haja an nikahi wa ghayrihi aure da wani aure saboda ka dukkan wani abu ya shiga ibn taymiya ce maganganun da zaka yi da mutane za su yi a junan su wan nikah min jumlati zalika ce to haka aure yana daga cikin wannan fa inna mura'atil sunan ash-shar'iyyah fil aqwal wal a'mal illa akari da sunnoni na shari'a a cikin ayyuka ne ko a cikin maganganu ne fi jami'il ibadat wal adat a cikin dukkanin ibadu da al'adu yace huwa kamalu sirat al-mustaqim wannan yana daga cikin kamalar tafarki madaidaici lura da sunnoni na shari'a a cikin maganganu da ayyuka a cikin ibadu da al'adu yace wannan yana daga cikin kamalar sirat al-mustaqim wa ma siwa zalika to abinda duk ya zama ba wannan ba illam yakun manhiyan anhu koda ba a hana ba koda ba a ce laifi bane dan baka wato ba laifi bane ka bude hudubar ka da dukkan abinda kaga dama ba laifi bane to ko ba a hana ba fa innahu manqusun marjuh to amma abinda kai tauyayye ne wanda ake mafi abinda mararin jaye ne wanda yake na sunna shi yafi iz khairul hadi hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam saboda mafi fiye shiriya ita ce shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bayanin ibnu taymiya yayi shi a cikin fatawa 18 shafi na 287 shi yasa abu daud abin nan abu daud at-tayalisi a cikin littafin sa musnad haka nan al-baihaqi ya fitar da riwayar da hannun ta hanyar sa karshen hadisin ibnu mas'ud شعبة ابن الحجاج بابن مال من حديث أمير المؤمنين في الحديث يكي شا قلت لأبي إسحاق سينتي أبو إسحاق هذه في خطبة النكاح يعني يتبع مال من أبو إسحاق السبيعي يكي ونن أخطبر أوليني إن الحمد لله كو الحمد لله أو في غيرها كوكو أولي بني قال في كل حاجة أكو بيما wannan shine abin da Abu Ishaq as-Sabi'i wanda ya rawaito hadisin ya gaya masa haka nan Imam Shafi'i yana cewa al-khutbatu sunnatun fi awwal al-uqudi misl al-bay'i wan-nikahi wa ghayrihima a dukkan wani abin da za a kulla yarjejeniya tsakanin mutum biyu ko kungiyoyi biyu to samun khutba din sunna ne a bude wannan yarjejeniyar ko cinikin ko menene a bude da shi Imam Shafi'i yana cewa sunna ne as-sana'ani a cikin subul salam karkashin wannan hadisi juz'i na biyu shafin 165 yake cewa a cikin wannan hadisi akwai hujja da take nuna sunniya cewa sunna ne a yi daura aure da wannan khutbatul haja wa ghairihi da ma wani aure kamar darasi a makaranta ko kuma a masallaci yace wa yakhutubu biha al-aqidu bi nafsihi hal al-aqdi shi bai bada aure shi zai yi hudubar shi zai yi wannan hudubar da kansa lokacin da yake bada auren wa hiya min as-sunan al-mahjura yace amma yana daga cikin sunnonin da aka kaurecewa wannan kaga tun zamanin sa kenan tun karni na 12 yake wannan magana wa dhahabat adh-dhahiriyyah ila annaha wajiba in zahiriyya ma ce suke wajibi ne tilas ma sai an yi in ba ai ba an yi laifi wa wafaqahu min ash-shafi'iyyah daga cikin malaman shafi'iyya abu awana shi ma ya goyi bayan ra'ayin zahiriya na wajabcin abin a cikin mustakhraj din sa ala sahih muslim sai ya ce babun wujubul khutbati inda al-aqdi sai ya ce wujubul khutbati inda al-aqdi wajabcin yin huduba lokacin daura aure to wannan shine abinda malamai suke faɗa na cewa wannan khutbatul haja bata takaita akan aure ba ana iya yin ta a dukkan wani abin da yake da munasaba da jawabi ga mutane duk wani abu mai munasaba da jawabi da mutane ko wani abu mai munasaba da kulle yarjejeniya ana bude shi da wannan khutbatul haja al-sindi hashiyar sa da akan sunan an-nasa'i juz'i na 3 shafi 105 yake cewa al-zahiru umumul hajati lin-nikahi wa ghayrihi. Zahirin hadisi yana nuna cewa ana bude wata wannan khutba da aure da wannan aure. Fayambagi lil-insani an ya'tiya biha, ce ya kamata mutum yayi wannan khutbatul haja liyasta'ina biha ala qada'iha wa tamamiha, dan ya dubi ga neman taimakon Allah bisa cikar wannan bukata tashi da biyan bukatarsa. Ce alhamdulillah, a wasu ruwayoyin akwai inna alhamdulillah, kamar da zamu gani a sahih Muslim zamu ga hadisin Imam Annabi ya bude da inna alhamdulillah. So wasu kuma suka ce ana iya karanta an alhamdulillah, duk zaka bi an alhamdulillah su zama an tafsiriya. Inna alhamda ko alhamdulillah, alhamdu shine kyakkyawan yabo, kyakkyawan yabo da jinjina da godiya bisa ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya yi wa bawa, manya da ƙanana, na fili da na ɓoye. Yaba wa Allah subhanahu wataala da sifofi na kamala, da sifofi na jalala, sifofi na kamala da ɗaukaka da na girma, da sifofi na karamci. Wato ka faɗi sifofi na kamala, sifofi na karamci, sifofi na ɗaukaka ga Allah subhanahu wataala, wannan shi yake cewa alhamdu, shi ake cewa alhamdu. Kuma kana yin wannan yabo ne bisa ni'imomin da Allah ya yi maka, ni'imomin da Allah ya yi maka tun daga halittarka da abin da ya biyo baya. To dukkan wata ni'imar da kake ganin ta tare da kai da sauran halittu ta Allah ce, fa ma bikum min ni'matin fa min Allah, saboda dukkan wata ni'ima ta Allah ce. To ka yaba masa ta hanyar sifanta shi da sifofin kamala da sifofin ɗaukaka, shi ake kira alhamdu. Kalmar hamdu abinda ta ƙunsa kenan. Wannan shine abinda al-Mulla al-Qari a cikin Birqatul Masabih, sharhin Mishkatul Masabih, yake cewa falhamdu huna yajibu an yuhmala ala ath-thana'i bil jamili min ni'matin aw ghayriha min awsafil kamali wal jalali wal jamali wal ikram. Dukkan sifofin Allah, dukkan sifofin kamala da girma da karamci ka yaba wa Allah da su saboda wata ni'ima da ya maka. Wal af'alil izam, da wasu manyan ayyuka na Allah. Wat ta'rifu al istighraq al jinsi, da aka ce alhamdu ana nufin duk wani jinsin yabo, duk wani jinsin yabo, alladhi waqa'a fil alam, duk wani jinsin yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wataala. Wannan shi yake nuna cewa dukkan wata ni'ima daga cikin ni'imomin duniya da ni'imomin lahira duk daga Allah subhanahu wataala suke. Ni'imar duniya da ni'imar lahira duka na Allah ne, duka na Allah ne, shi ya cancanci a yaba masa. Shi yasa Ubangiji subhanahu wataala shi ya cancanci cikakken yabo akan komai nashi, akan duk sifofinsa, akan ayyukansa gaba ɗaya, akan duk abin da ya halitta. Duk wani abin da ya halitta dalili ne na a yi masa godiya, duk wani abu da za ka yi halitta dalili ne a yi masa godiya, sawa'un wanda ka ji daɗinsa ko wanda baka ji daɗinsa ba. Alkhairi da kishiyarsa, ni'ima da kishiyarsa, daɗi da kishiyarsa, dukkan wani abu da Allah ya halitta ya yi maka ko ya ma wani, to wannan abun dalili ne na ka yabawa Allah. Saboda babu wani yanayi ko wani hali da za a ce Allah bai cancance ku ba, a ce ga wani yanayi, wannan yanayin ba za mu yabawa Allah a kansa ba, babu wannan. Saboda ana cikin jin daɗi a yabawa Allah a ce alhamdulillah, ana cikin wahala a ce alhamdulillah, ana dariya ana shewa a ce alhamdulillah, ana kuka a ce alhamdulillah. Kuma kowa wajibi ne yi wannan godiya ga Allah subhanahu wataala, ba dan adam ba, hatta halittu gaba ɗaya da Allah ya tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la taqawuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. As-samawati as-sab'u, sammai bakwai duka suna masa tasbihi, kasai duka bakwai suna masa tasbihi, wa man fihinna, da dukkan halittun da suke cikin su, halittun da duk suke sama da halittun da duk suke ƙasa, suke ruwa, duka suna tasbihi ga Allah subhanahu wataala. Allah ce wa in min shay'in, kai babu wani abu, shay'in din ba abin da ya rage, babu wani abu, illa yusabbihu bihamdihi, فجينا تسبيه تعالى تشيوى الحمد لله الحمد لله الحمد لله ولكن لا تفقهون تسبيهه كوني باكو اجي saboda yabon Allah subhanahu wataala da gode masa wannan wani abu ne wanda yake da girman sha'ani kwarai da gaske ubangiji subhanahu wataala yayi wa halittunsa tambihi akan sa a gurare daban-daban a wani guri Allah subhanahu wataala yayi umarni da shi wani guri yayi wa kansa godiya shi da kansa wani guri ya shar'anta muku godiya wani guri ya haibi masu gode masa wani guri ya fadi sakamakon masu gode masa saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya nuna wato yanayi daban-daban na ayyuwa Allah subhanahu wataala godiya godiya wacce take ta cancanta da kamalarsa babu wani wanda ya cancanta da dukkan godiya sai Allah subhanahu wataala duk wanda zaka godewa Allah shi ake godewa li zatihi shi ake godewa li af'alihi kana gode masa li zatihi kana gode masa li af'alihi saboda dukkan ayyukan Allah babu wanda babu hikima a cikin sa ka sani ko baka sani ba da abinda kake gani yayi maka da abinda kake ganin bai maka ba shi a gurin Allah akwai hikima a ciki saboda haka da masoyansa da ya halitta da makiyansa da ya halitta duk akwai hikima a cikin halitta su da hikima ya halicci iblis ya halicci shaydanu da hikima ya halicci alkhairi ya halicci sharri ya halicci annabawa ya halicci makiya annabawan Allah duk da hikima yayi wannan kuma duk ya cancanci yabo akan wannan ba wata hala da zaka ce a wannan yanayin ubangiji bai dan babu wani aiki na ubangiji da babu hikima da alhamdu da alhikma hada suke indai ka yadda ubangiji subhanahu wataala mai hikima ne a cikin dukkan ayyukan sa ashe kenan babu wani abu nashi da ba za a gode masa kai ba za mu ci gaba da bayani akan wannan gaba a karatun na gaba insha Allah sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh